This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar da shirin a wannan safiya ta yau, Lahadi. Yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan shirin domin ci gaba da kawo muku rahotanni kan zaben shugaban kasar da aka gudana a Ghana jiya. Bayan labaran duniya, za mu sake hada ku da abokin aiki mu Baba Yakubu Makeri da tawagarsa domin jin karin bayanai kan wannan zabe. Kafin nan, ga Murtala Faruk Sanyina da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan ga kuma cikakken labaran duniyar. Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a a wannan makon kan kudirin dokar tsaro na shekara-shekara, wanda ya hada da sama da dala biliyan 3 ga kamfanonin sadarwa na Amurka domin su ciccire kayan aiki da kamfanonin sadarwa na kasar China Huawei da ZTE suka kera daga cibiyoyin sadarwar tafi da gidanka na Amurka domin magance matsalolin tsaro. An fitar da daftarin dokar mai shafuka 1800 da yammacin jiya Asabar, kuma ya hada da wasu tanade-tanade da suka shafi kasar China, cikar da bukatar yin rahoto kan kokarin da 'yan kasar ta China suke yi na kaucewa ka'idojin tsaron Amurka da kuma tantance matsayin fasahar kere-keren China din na yanzu. Ma'aikatar lafiya ta kasar Lebanon ta fada a jiya Asabar cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe mutane 6 a kudancin kasar kwanaki 10 da shirin tsagaita bude wuta tsakanin kungiyar Hezbollah da Isra'ila. Da Isra'ila da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran duk sun fuskanci zargin karya yarjejeniyar da tsagaita bude wuta da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a Lebanon tare da haifar da ƙaurar jama'a daga bangarorin biyu. Sanarwar da ma'aikatar ta lafiya ta fitar ta ce harin da Isra'ila ta kai a garin Beit Leaf ya yi sanadiyar shahadar mutane 5 tare da jikkata wasu 5. Ta kuma kara da cewa wani harin na jirgin sama mara matuki ya kashe mutum guda a Deir Siryan. Wani gagarumin yunkuri da masu tada kayar baya suka yi a fadin kasar Siriya ya kara kaimi a jiya Asabar tare da labarin cewa sun isa kofofin babban birnin kasar, kuma dakarun gwamnati sun fice daga tsakiyar birnin Homs. An tilastawa gwamnati ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa shugaba Bashar Assad ya fice daga kasar. Rasa birnin Homs wani babban koma baya ne ga Assad. Birnin na matsayin wata muhimmiyar mahada da ke tsakanin Damascus da lardunan gabar tekun Siriya na Latakia da Tartus, cibiyar da shugaban na Siriya yake da goyon baya, kuma gida ga wani sansanin sojan ruwa na Rasha. Gidan rediyon Sham FM mai goyon bayan gwamnati ya bada rahoton cewa dakarun gwamnati sun mamaye wajen birnin na uku mafi girma a Siriya ba tare da yin karin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso ta nada tsohon ministan sadarwa Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a matsayin prime ministan kasar a jiya Asabar, kamar yadda wata dokar soja ta bayyana kwana guda bayan rusa gwamnati. Ouedraogo ya yi aiki a majalisar ministocin prime minister mai barin gado Apolonia Joshim Kele de Tambela, wanda Captain Ibrahim Traore ya cire daga mukamin sa ranar Juma'a. Ba bayyana dalilin korar Tambela ba, wanda ya jagoranci gwamnatoci uku da sojoji suka nada tun bayan da Traore ya hau karagar mulki a shekara ta 2022. Ouedraogo, wanda babban makusancin Traore ne kuma dan jarida, ya taba zama babban editor kuma director gidan talabijin na Sahel na kasar. Bayan juyin mulkin watansa tun ban shekara ta 2022, Traore ya zabi Ouedraogo a matsayin ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati a matsayin farar hula a cikin gwamnatin ta soji.
Sa gaida na sanyina da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi kasar Ghana inda ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa baba gare ka
to nagode alheri masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya baba ya ku makiri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da musamman akan babban zaben Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra An kammala babban zaben shekarar 2024 a hukumance inda aka rufe rumfunan zabe a fadin kasar da misalin karfe 5 na yamma a jiya. Yan kasa da sun sauke wajibi da ke kansu na zabar shugaban kasa da yan majalisar dokoki abinda ke nuna bude wani sabon babi a tafiyar demokradiyya a Ghana. Abubuwa mabambanta ne suka faru a ranar zaben masu kyau da marasa kyau. A bangaren Mekong rumfunan zabe da dama sun ba da rahoton yadda aka gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana tare da yabawa jami'an zabe kan yadda suka gudanar da zaben sai dai kuma an fuskanci kalubaloli ciki har da rahotannin karancin fitowar masu ka da kura'a a wasu mazabu kamar Cape Coast da Kudu inda kadan daga cikin waɗanda suka yi rajista ne kawai suka ka da kura'ar su ya zuwa yammacin jiya Asabar Hakan ya sa fitattun mutane kamar shugaban kasa Nana Akufo-Addo da fitattun taurarin wasa irin su Jocelyn Dumas da Adam sun fito sun kada kulunsu kada suka yi amfani da shafukan su na sada zumunta domin ba jama'a kwarin gwiwa su fito su kada kuri'a to ko me hakan ke nufi ga jam'iyya mai mulki ko yan adawa sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin wannan shirin Wani mai sharhi akan siyasa ya ce ba hujja bace a kiyin zabe saboda ba a samu biyan bukata ba daga wurin gwamnati. Kana hukumar wayar da kan jama'a akan dokokin kasa a ta bakin daraktan ayyukanta ta gargadi jama'a akan yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zabe. Za ku ji waɗannan abubuwa duka a wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga birnin Accra akan babban zaben Ghana na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. To madalla yanzu bari mu bude taskar rahotannin mu daga birnin Kumasi inda wakilin mu Hamza Adams ya muna nazari akan yadda aka samu karancin fitowar masu kada kuri'a a fadin kasar baki daya kana ya hada mana rahoto
yankin Ashanti da jam'iyyar MPP mai mulki ta fi karfi ita ce yanki na biyu bayan Accra wajen yawan masu kada kuri'a a cewar hukumar zaben kasar inda aka sa ran mutane fiye da miliyan 3.3 ne za su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe domin kada kuri'ar su amma ko hakan bai faru ba saboda kusan kashi fiye da 60 cikin 100 masu zabe ne suka isa rumfunan zabe suka kada kuri'ar su na zazzaga wasu rumfunan zabe inda na gano da idanuna tare da tabbatar da hakan daga jami'an hukumar zaben kasar da suka buƙaci da na saka sunayen su ban dai tsaya dan ba na tuntubi masu wakiltan jam'iyyun siyasa a rumfar zabe na Tamale Station a mazabar Maishiyar South dake yankin Ashanti inda na fara da Tawfik Suleiman na jam'iyyar MPP
expected vote 298 amma wasu sun tafiya wasu kuma sun mutu ciki yasa su fara mun samu 160 amma ba kan da muke expect su dan ba amma dai ke lokacin mu ya riga kai ba mu ya samu wani namba
shi sa ya takaice ka ce kamar gota tana so kuwa yawan mutane da ya kamata ce su zo ba ku samu haka ba
gaskiya dai ba mu samu ba
kana gani ya yi tasiri a sakamakon zaɓe
to gaskiya dai ya yi ne saboda nan gan da mu stronghold
shi kuwa Adam Shamu na jam'iyyar NDC ya ce
na mu NDC mu daidai ne ba wani damuwa mu daidai ne wurin mu cikin ikon Allah ko wani turnout ya zo muna mun doke shi haka
sakamakon zaɓe daga yankin Ashanti na ta siri sosai wajen gano wanda zai yi nasara a zaben shugaban kasa akan haka ya sa na tuntubi Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa kan wannan batu
muna zamu kishin kaman gurin kujera biyu na MP ya fannin su ya zo hannun NDC wai a dantsa su kwa ya fannin su sannan kuma office law ala cewa fannin su kuma ma wuri jita jiyan cewa kuma a ganga a faru su at east ruwa da ke cewa area fuku kurum gurin shi ma fannin su ga ka tabbata to shi for the first time in history of yasunan shi a for public MP su rasa kujera masu muhimmanci ko kujera fiye da kujera biyar da suka saba rasawa a cikin zaɓen da aka yi yau a jasa sojuwa su kuma kamar sun lose kujeran su wannan kuma in ya faru to it means sai da ban mamaki ne jiran da kanshi ma NDC sun taba rasa kujeran suka ba wani su kuma ban particular sun kuma sai kwacewa to shugaban ya zama kusa ce ya zama swing seat kenan a yanzu
malam Isa Abdulsalam na ga alamun a wannan zaɓen zabe wasu da ake ganin ba za su iya su fadi zaben ba sun fadi haka zalika wasu sun yi nasara me zaka fadi kan wannan
zabe a jantar jin duk kamarau ya rasa ke kaza da farko MPP sun samu seat a jira kuma MPP sun samu seat ko wani surare da ba the things kaman yanzu demokradiyya muna ina girma ina ana fahimtar demokradiyya yanzu ana zabe ne kan masalolin mutane da wanda bai ka musu sauki fiye ga zabe kan sun party da sun individuals
ko shin me masu zabe ke fada a yankin Ashanti game da zaben da aka aiwatar
mulmuni alhamdulillah zaben da muna gani lafiya an kare lafiya amma sofa wanda yazo zo muna kaman dista MDC sun samu abinda ba sa ba samu ba
Muhammad Siraj abinda ni na gani mostly nan ganga stronghold MPP ne so mostly nan yazo haka nan which means there is a voter apathy kenan mutane ba su fito su yi vote kan da ake expect ba to yanzu haka nan yana ya kawo wani matsala bangaren MPP yana yin favor NDC in a way amma for now nan dai ba mu yi fadi kowane magana shi dai zuwa gobe nan za mu samu actual results from EC's office don shi abin da nake da shi
to sai dai mun tattara wasu bayanai da suka nuna cewa wakilin mazaban Asawasi mazaba mai mafi yawan al'umman Zango a yankin Ashanti Honorable Muntaka Mubarak na jam'iyyar NDC shike kan gaba a takarar da suka yi da Honorable Abdulmannaf Ibrahim mai wakiltar jam'iyyar MPP a zaben fitar da wakilin majalisa amma yayin da nake hada wannan rahoto sai hukumar zabe a wannan mazabar bata fitar da sakamakon a hukumance ba Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam da wannan rahoto mutane da dama sun alakanta kin fitowa zabe ne saboda suna ganin ƴan siyasa ba su cika musu alƙawari ba sai dai masana kamar su Abdul Fatah Akinyele suna ganin ba hujja bace dan ƙasa ya ki sauke nauyin da doka ta dora masa saboda rashin samun biyan bukata daga ƴan siyasa
Allah jin shi jefa Korea farko hakkin ne na wanda zama dan ƙasa hakiri mutum ke nuna ra'ayinsa game da yadda ake tafiyar da lamarin kasa amma cewa ka ba mutum bai samu biyan bukata ba ta ce wannan zai zama ban kuskure kuma akwai mutane da dama da yake wato suke da wannan ra'ayi ba ba wanda zai yi tsare su tunda yake muna cikin gari da yake demokrasi akwai freedom dan ce kai abin da muke so yi duka amma ni bazan goyi bayan wai saboda mutum da samu biyan bukata ba ai cikin rashin samun biyan bukatan nan da yake mata ma mutum ma yayi yunkurin jefa kuriya saboda yana son ai canji ne ai canzan mulki ne sai ka canje amma ka ce ba ka jefa kuriya to wanda su za su jefa kuriya ka ki taso ma a ci gaba da gwamnati da ke kai kuma a yi sajiya. Isa bai da fa'ida mutum zai kamar zai jefa kuriya zai da fa'ida.
Yawa to bari mu duba ka saurari irin yadda aka gudanar da yakin neman zabe wato campaign da aka yi gandamin da aka yi na yakin neman zabe ya kake ganin mutane suka amsa irin manufofi da su ƴan takara suka fito da su a lokacin da suke yakin neman zabe
to wurin yakin neman zabe dai kuma inda kuka sani abu ne da yake ta kasance irin surutayyar da aka da ake na promises kuma gani ba an yi kaza an yi kaza ta amma an kafi ba jam'iyyu guda biyu da ke gabanin NDC da MPP duka kusan idan in ce kamar abu ne ne almuhimmu abinda ni da na so da gan wannan lokaci shi ne irin alkawalin da suke nan duka wani hanya ne za su bi su biya ma al'umman Ghana wadannan bukatun nan duka inda kawai nake ganin akwai cikas cikin wato yakin neman zaben na kenan don mun dade an zo a yi alkawali ai kaza ai kaza amma ta wani hanya ne da samu kudade da za a biya wa da bukatu da duka su da yawa ba ku ce wannan wannan ne kawai na ganka ma har yanzu ba mu kai inda ya kamata mu kai cikin fasom biyu yan neman jefa musu kuriyar nan mu tambaya mu tambaye su don da dadewa kullun kaji an ce muna ran deficit budget wato tattalin azumin kasan nan bai isa kasan nan cikin biyan bukatun da ake nema abin da ke kai kasashe kamar Ghana da sai da sauran su duka sai a je IMF ko a je neman bashi to wannan karo ina ji gaskiya bayi adalci kungiyoyi guda biyu da ke gaban suka bayi su yi ma al'umman Ghana adalci ta wannan bagare sa
Abdul Fattah Akinye ne ke nan mai sharhi akan harkokin siyasa a birnin Accra. Kada a manta sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. Hukumar wayar da kan jama'a ta kasa a tabakin darantan ayyukanta Dr. Imrana Muhammad ta gargadi 'yan kasa game da yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaben ga kuma yadda yayi jawabin nasa.
Zancen ni kamar yau ne ranar zabe an yi kashedi ga al'umma kan in ka ta yi rufan zabe abubuwan da aka shirya da dokan da aka je na zabe mu tsaya kai mu yi zabenmu. Sabani ya zo in sabani ya zo tsakanin ka ni da watakila official mai zabe ko jami'an zabe kowane rufan zabe akwai wayanda ke tsaya ma kungiyan siyasa in ka te kai kana goya ma wani kungiyan siyasa bayan ne wani matsalan da ya faru kar ka tsaya kai wani cece mu ce kai ya sunan shi zantinka au dan sandan da ke wurin au yan hukuma masu duban zaben au kuwa kai dan wankan da ke wurin as party agent wanda ke tsaya ma party ka kai mai kara muka yaka nan mun yi aikin da shirye-shiryen da aka abubuwan da aka shirya ga wurin zabe kenan bayan mun gefa kuriyar mu doka ya ce kaman ka gefa kuriyar ka kai kai sa gida karfe 5 za a kulle gefa kuriya in lokaci ya kai in kana son ka ga ka zo ka ga kidayan da za yi ne kai ka komo ka zo ka duba kan da ake kidaya in an dace kaman wanda kake goya mun baya bai nasara ba shemu rungume kaddara don kasashe da yawa da aka ce kaman an fito da sakamakon zabe wasu suka ce bai musu ba suka tada zamne tsaye ya koma da kasashen ne baya amma in aka fito da sakamako kaga bai yi maka ba akwai kotu akwai yan sanda akwai hukuma mai zaben muna da anya mu kai musu kara ya so hanyoyin da matattakai yanda yake abi abin da muka ga kamar wata kila ya ci muna tuwa kwariya za ya daidaita su amma muka yi wulgi da wayannan shirye-shirye muka kawo ta da zanne sai kasan mu za mu koma da shi baya mu kuma za mu koma baya
amma akwai 'yan siyasa da suke shakku kai magana kotu suna cewa ba sa samu adalci da ya kamata har yau dai zaga kana kan akai kotu ko kuma dai akwai wata hanyar da jam'iyya ko wani da ya tsaya takara zai iya amfani da ita bayan kotu
to mu dai abinda dokan kasa ya shirya kenan bayan kotu na farko shine hukumar zabe suke da fito su za su fito da sakamako na biyu shine abinda dokan kasa ya shirya ne in baka amince da sakamakon hukumar zaben ba ka je kotu kan da dokan kasa ya shirya kenan bayan shi ba wani hanya kuma da zaka bi hanyar da kace zaka bin ne watakila zai kawo matsala a kasan ga wanda mu duka ba zai taimaka muna ba sannan kuma na biyu kungiyoyin siyasa mun san su da yawanci furuci ne cikin zafin kamfe da abubuwa amma kan da muka san su da muka san shugabannin su mu dai bamu zaton kaman sunya su yi wulki da dokan kasa su yi wani abu daban ba saboda shi mun karfafa abinda sunnan suka sani yace su yi ne shine su yi aiki da dokan kasa su yi aiki da hukumar zabe a dace kaman kasan nan namu na Ghana da aka samu da zama da kwanciyar hankali da zamantakewa da ke tsakanin al'umman kasa mun yi mu cece shi mun yi mu rika shi ya zamanu sosai
Dr. Imrana Muhammad kenan, daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa. To ko menene matakin da 'yan sanda suke dauka a daidai wannan lokaci da ake dakon sakamakon zabe? Tambaya kenan da wakiliyarmu Hawawa Abdulkarim ta yi wa ACP Imamu Hussein Abdulrahim Hussein, limamin 'yan sandan Ghana, wanda ya bayani kamar haka.
Kamar da kika gabatar nan, alhamdulillah muna da zaman lafiya, irin wannan tashi-tashi hankali babu shi. To amma ila yau aikinmu ne duk inda muke da wata information cewa fitina na iya tasowa, na iya barkewa, babu shakka zaki samu 'yan sanda wurin. Yasa ba kawai ne gaba da cewa a'a an tashi an je ana gadin masallaci ko ko coci ko ko a'a wannan babu shi. Kamar yadda kika sani muna da inda muke ce masa flashpoint, wannan shirin da ake maka daban ne. Amma ina tabbatar miki da cewa duk inda zai yi fitina ta taso ko ko inda ke bukatar tsaro ko ko wanda ke bukatar tsaro, duk ayi an tabbatar.
Mafi yawancin jama'a rikici dan zai taso, ina gani yafi farawa kan matasa. Me za ka ga ya kan matasa?
Babu shakka matasa kamar yadda muka sani idan suna son wani abu ko suka sa wani a gaba, su ba su ganin komi ko ba su jin komi sai wannan abu, domin jini na zafi a jikinsu da sauransu, wani bai kuma ba aunawa yadda ya kamata. Akan haka nake son ja hankali matasa cewa na'am, kowanne daga cikinku yana yanci ya nuna inda yake so, ya yi farin ciki da sauransu. Duk wannan haƙƙinsa ne, kasancewa dukkansu ɗan gari ne, wannan suna da wannan haƙƙi. Amma sai mu lura inda haƙƙinka ke kwantawa, nan wani haƙƙin wani ke sumawa. Mu yi zabe lami labiya. Idan ka tafi ka je ka yi zabe, na farko akwai wanda suka kasance wajibin zaben nasu ne, su ne wanda muke fice musu easy, muke shi musu easy
hukumar
zabe kenan. Ta biyu akwai kuma wato ɗan security, su ne ɗan sanda da sauran sassa na masu lura da tsaro. Ta uku kuma akwai ɗan jarida kamar ku haka, kuma kuna nan kuna rubutawa, kuna ba da rahoton nan, sa'an nan kuma ilayya kuna dukan bidiyo, ina isa muku mutane na gani. Bayan haka su empathy da kansu suna da nasu wa'anda suke tsaya musu agency, wanda za su iya injakadan kowane empathy, suna tsaye suna lura da yadda lamari yake tafiya, dukkansu suna rubutawa. Bayan haka kuma muna da wa'anda muke ce musu observers, suna yawuce-yawuce, suna lura, suna mai da hankali ga yadda lamari ke tafiya, ke gudana da lamari. Ina ji wa'annan kawai sun isa su tabbatar maka da cewa ai abin yadda ya kamata. Kenan idan an yi zabe ko ko idan ka tafi ka yi zabe, ka fitar da wanda kake so, abinda ake bukata idan baka da wata wajibi wannan rana, kuma gida ka je ka huta.
Idan aka samu mutum da laifin daukan akwatin zabe, wani hukunci ake yanka?
Wannan babban laifi ne, babban laifi ne gaba daya, kai sai za a yi kika. Yasa ina kiran samari kan wani ya yadda a yi amfani da shi wurin ɗaukan akwatin zabe, wata guji-guji, wata sace-sace, wata fitina. Ina ji shekarun jiya nan akwai wani samari da ke yawan manyan maganganu a social media, ga shi ya yi manyan maganganu, a ƙarshe kawai an kama shi, an gurfanar da shi a kotu, yanzu haka an ba shi shekaru 10. Ina ji duk wanda ya yi abin nan irin wayannan fitina, sauki ne ana samun sa ko'ina. Ai kan social media yayi magana, ba social media wasu ke control ko ba haka ba, ko a ɗakinsa kawai yake zaune yake, ai na kura ne da sauransu, akwai inda take tafiya, akwai inda take shiga, kuma phone da kake rage shin wasu ne service provider suke baka ko ba haka ba? Duk information ga ita nan.
ACP Imamu Hussein Abdulrahim Hussein kenan, limamin 'yan sandan Ghana. To kafin zaben Najeriya, abokiyar aiki na Hawwa Sharif ta tattauna da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna Ghana wanda suke karatunsa a nan Ghana, akan yadda suke kallon wannan zaben da aka gudanar a jiya. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta fara.
Bari mu fara da kai Muhammad. Na san duk da shi ke dai kana matsayin ɗalibi kuma ɗan wata ƙasa da ke wannan ƙasa ta Ghana, amma ka fita kana da abokai kuma kana ganin irin abubuwan da ke kaiwa ya komo, kuma a matsayin kama na ɗalibi kai ma a fannin jarida, illa ba za ka rasa yin taka jaridar ba. Ya wani hali kake ganin al'ummar Ghana suna ciki a halin yanzu da ake gab da zuwa rumfunan zaɓe a Ghana?
To dangane da zamantakewar rayuwa garin Ghana, yadda kuɗin garin yake hawa yana sauka, mutane kuma kasuwa, kayan abinci da wani harkar business duka yana ɗan ƙara hauhawa, mutane na kuka da irin mulkin da gwamnatin da za ta sauka take So ana gashin cewa wannan sabon zabe da za a kawo change musamman tsohon shugaban kasa da ya yi mulki a lokacin 2016 zuwa 2012 zuwa 16 John Dramani Mahama ake ce mishi na National Democratic Congress.
Na'am.
So shi ne ke gabata cewa yana son ya kawo canji dangane da economy kin garin da kuma halin rayuwa da mutanen suke ciki. So yana da kaman policy kin da ya kawo na 24-hour economy.
Na'am.
Da za ta yi aiki kan lokacin aiki musamman wanda ke karshen kamfanin nuka. Za a kayyade awa 8 na aiki rana 7 zuwa 7 sake nan ga sati.
Na'am.
Da kuma harkar noma da wannan sauran sha'anin rayuwa duka zai kawo canji a cikin dangane da su. Sai dai kuma wanga vice president kin da ke yanzu shi kuma Dr. Muhammadu Bawumia ake ce mishi.
Na'am.
Shi ne kandidate na MPP National Patriotic Party na shugaban kasar da ke yanzu haka a garin da zai huta.
Na'am.
Ya kai mu gobe.
Shi
kuma ya kawo policy na shi sosai na digitalization cewa da za a canza komi zuwa harkar lantarki da kuma harkar electronics. So mutane dai ba su aminta ba, mutane na kawowa cewa musamman dai shi wanga shugaban kasan da zai huta yana jan kunnen mutane cewa da a zaɓi John Mahama ga yadda yake fadi. Ekaran jiya ya zama tare da mutane. Ya yi taro na jan ku hankalin mutane kan kwanciyar hankali a lokacin zaɓe da kuma irin abubuwan da ke wakana.
Haka, masha Allah, to bari in bari ka numfasa in koma ga Jamila. Malama Jamila, ga ki a ƙasar Ghana a matsayinki na 'yar ƙasar Nijar mazauniyar Ghana, duk da ba zaɓe za ki ba, amma kina da hulɗa da al'ummar wannan ƙasa kuma kina ganin me ke zuwa yi komo a wannan lokaci da ake shirin kada ƙuri'a. Ya kike ganin irin damarar da mata suka daura na fita wannan zabe? Kina ganin lalle mata sun shirya fita su kada ƙuri'a a Ghana?
To gaskiya haka ne. Tunda muka zo gaskiya mun lura mata suna fita sosai, suna yawo, suna campaign a kasuwa, a gida, a titi, ko ina muna haduwa da mata sosai suna campaign tare da maza, tare da su ake damawa, har da 'yan kasuwa da masu saide-saiden kayan duka suna bakin kokarin su. Da kuma lokacin da za mu fita za mu ganin su suna gwagwarmaya sosai akan cewa lalle mata ya kamata su fito su yi zaɓe ko su tsaya a gida ko mu kankanta matsayin ka bai kamata a ce ka zauna gida ai ba kai ba inda ɗan ƙasa kake ya kamata lalle ka fito ka yi zaɓe.
Hawa Sharif kenan a tattaunawarta da wasu ɗalibai 'yan ƙasar Nijar mazauna ƙasar Ghana. Har yau dai ana dakon sakamakon zaɓe wanda ake ganin kafin ƙarshen wannan yau ko kuma zuwa gobe za a samu cikakken sakamako na shugaban ƙasa. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar, sai kuma can da la'asariya idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin, Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Accra nake muku fatan alkhairi. An huta lafiya, wassalam. Amma bari na sake miƙa ku ga Grace Alheri a fito.
Zuwa gaida Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, za ku iya ci gaba da samun ƙarin bayanai da rahotanni da dumudumin su kan wannan zaɓe daga shafukanmu na intanet wato VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com, sai kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da X, inda za ku iya samun ƙarin bayanai dangane da zaɓen da kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da ƙarfe 4 agogon Najeriya, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin da suka hada da Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto labarai alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.